sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa dake nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu a gidajen radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a shirin za a ji cewa wani hali ake ciki ne bayan mika rahoton kwamitin tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci ta FCC
musamman binciken dake da nasaba da aikata laifi ba za ka fuskanci kotu ba da raunanan bahasi da kuma raunanan tsari na aiki
wasu al'ummar Sokoto na bukatar sauya dabarar tsaro bayan fahimtar miyagun iri da amfani da kafar sadarwa ta jamhuriyar Niger. Iyaye a jamhuriyar Niger din kuma sun shiga fafutuka don yaransu za su koma makaranta.
Bayan ikon na yara na zuci, yan daina ne na zuci. Dalibai ne na sai dalabi wani abun da dangantin burka da kaiwa da sauransu.
Yau take ranar samun yancin kan Najeriya. Muna da ra'ayoyin yan Najeriya.
Ko labarin gudu a tambaye fuska, duk ka san mu ne, duk da ba haka muke ba. Yanda ka san yan gudun hijira, duk yanzu a haka muke.
Aisha Mu'azu za ta kawo mana shirin yanayi da muhalli. Amma farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike gibin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar 3 ga watan Disamba don kauce wa rufe ayyukan gwamnati a tsakar daren jiya Alhamis. Sanatoci 65 suka kada ƙuri'a amincewa yayin da 35 suka kada ta ƙin amincewa. Bayan haka kuma sai 'yan majalisar wakilai 254 suka goyi baya. 175 kuma suka ki goyon baya. Kudirin yanzu haka yana kan hanyar zuwa fadar White House saboda shugaba Joe Biden ya saka hannu. Kudirin dokar zai ci gaba da samar da kuɗaɗe yadda yake yanzu a sassan hukumomin gwamnati. Har ila yau ya hada da dala biliyan 28.6 ga jihohi da ke fama da mahaukaciyar guguwa da kuma wutar daji ta lalata da dala biliyan 6.3 don taimakawa kauran 'yan gudun hijira Afghanistan zuwa Amurka. Bayan da Washington ta kawo ƙarshen yakin shekaru 20 a ƙasar Afghanistan a watan da ya gabata. Batun kaucewa rufe gwamnati ne kaɗai ajandar da aka gabatar ga majalisar wadda ayyuka da yawa ke gabanta. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaɗuwarsa jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya 7 da suke aiki a ƙasar. Antonio Guterres ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a ƙasar Habasha, Majalisar Ɗinkin Duniya tana raba kayayyakin agaji na ceton rai da suka hada da abinci da magani da ruwa da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane da suke tsananin bukata. Na da cikakken ƙwarin gwiwar cewa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a Habasha suna yin wannan aikin. Ya ce hukumar tana aiki tare da mahukuntan ƙasar Habasha, inda yake fatan cewa za a bar ma'aikatan na Majalisar Ɗinkin Duniya da abin ya shafa su ci gaba da ayyukansu da ke da muhimmanci. Jami'an guda 7 an ba su sa'o'i 74 da su fice daga Habasha. Sun hada da mataimakin shugaban hukumar agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da mataimaki mai kula da ayyukan jin kai da kuma wakilin hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. A wani sakon Twitter da ta wallafa, ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje ta kasar ta ce mutanen 7 suna yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki wasu iyalai 'yan kasar Iraki sama da 100 daga sansanin 'yan gudun hijira da ke dauke da dubban mutane ciki har da iyalan mayakan kungiyar IS a arewa maso gabashin kasar Siriya. Wani jami'in sansanin Al-Hol ya tabbatarwa da BOA cewa 'yan Iraki 487 daga iyalai 115 sun bar sansanin da yammacin ranar Laraba zuwa wani sansani a lardin Ninbe. Wannan shine karo na biyu da aka saki 'yan Iraki a wannan shekarar daga sansanin. A watan Mayun da ya gabata, 'yan Iraki 381 da suka hada da iyalai 95 sun bar Al-Hol kuma an maida su zuwa Iraki. Jiya Alhamis, ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ba da rahoton cewa waɗanda suka nemi tallafin rashin aikin yi karon farko ya ƙaru kaɗan a makon da ya gabata, yayin da samfarin Delta mai saurin yaduwa na coronavirus ke ci gaba da barna a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya. Adadin marasa aikin yi 362 suka nemi tallafin, wanda ya sama daga alƙalman makon da ya gabata, wanda shi ne mako na uku a jere da adadin yake yin sama. Karuwar da aka samu a makon da ya gabata ya yi hannun riga ga hasashen masana tattalin arziki waɗanda suka yi hasashen raguwar adadin. Har yanzu, alƙalman waɗanda suke nema na watan da ya gabata shi ne mafi ƙaranci tun lokacin da cutar ta mamaye Amurka a watan Maris ɗin 2020, ko da yake sun kasance sama da matsakaici na 218 a 2019. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da dama sun yi kira ga ƙasashen yankin Amurka da su dakatar da korar 'yan Haiti ba tare da fara tantance ƙara buƙatunsu da kuma kiyaye muhimman haƙƙoƙin ɗan adam na 'yan Haiti akan tafiya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar kula da hijira ta duniya da Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan Haiti suna buƙatar samun ingantacciyar hanyar yin hijira ta yau da kullum. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙasashe a yankin Amurka suna buƙatar tsari na bai ɗaya don magance 'yanci rani. Yanzu ƙasar Sin tana kan gaba a duniya wajen kasuwanci tare da Afirka da kuma saka hannun jari kai tsaye a wasu ɓangarori na Asiya. Amma duk da haka, wannan ci gaba cikin sauri na kasuwancinta ta saka hannun jari a Latin Amurka har yanzu tana bayan Amurka ba tare da wata dama ta musanya ta ba. Masu sharhi sun ce yankin Latin Amurka ya sha bamban da sauran yankuna, inda sun ta saka hannun jari saboda kariyar da take samu daga manufofin gwamnati tare da daɗaɗɗen tarihi na shigar tattalin arzikin Amurka wanda ba bayyane yake a wasu yankunan duniya ba. Cibiyar manufofin ci gaban duniya ta Jami'ar Boston ta faɗa a cikin wani bincike a farkon wannan shekarar, bayanai sun nuna cewa Sin ta zama abokiyar saka jari mai tasowa ga Latin Amurka, amma da alama ba barazana ba ce ga masu saka hannun jari da suka daɗe a yankin.
Aka saurara yanzu kuma sai rahotanni. Tuni kwamitin binciken zargi kan tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Mago karkashin jagorancin mai shari'a Ayo Salami ya mika rahotonsa, amma ba a ji sakamakon rahoton ba ko abin da gwamnatin tarayya ke niyyar aiwatarwa. Umar Faruk Musa ya bincika amsar wannan tambaya.
Babu shakka 'yan ƙasa sun sa ido kwarai da gaske saboda irin matakin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta ɗauka akan wannan rahoton da mai shari'a Ayo Salami ya mika wa shugaba Muhammadu Buhari bayan da ya share kusan watanni 6 shina gudanar da bincike na kwakwaf akan zarge-zarge na badaƙala da cin hanci da rashawa da yin almundana da dukiyar gwamnatin tarayyar Najeriya da ake zargin tsohon shugaban riƙo na hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Mago ya tabka a lokacin da ya kusan shekara 5 yana gudanar da ayyuka a wannan hukumar ta EFCC. Daman dai an daɗe ana zargin Ibrahim Mustapha Mago da yin almundana da yin zagon ƙasa a gurin ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Har ma ƙasashen waje ƙungiyoyi daban-daban sun sha aiko da sakonni ga Najeriya suna zargin cewa Ibrahim Mustapha Mago yana yi wa ayyukansu na ƙasa da ƙasa zagon ƙasa. Akan haka na tuntuɓi ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami in ji ko me ya sanya har yanzu irin rahotanni kamar na su Ayo Salami ba a ɗaukar mataki a kai ko ma yi wa 'yan ƙasa bayani cikakke a kan irin balakalar da aka bankaɗo a sakamakon bincike da dama da aka yi a cikin Najeriya.
Kamar da ka sani Aliyu Umar, abubuwa da suke da nasaba da bincike wasu lokuta ya kan ɗauki lokaci, ana yi musamman binciken da ke da nasaba da aikata laifi. Ba za ka fuskanci kotu ba da raunannen bahasi da kuma raunannen tsari na aiki. abinda da yake baka tabbaci cewa abubuwa din sun ka danganci ainihin hukumomi na gwamnati suna ci gaba da daukan matakai waɗanda sun ka danganci su kuma a gaskiya al'amari ayyuka suna ci gaba ba saurara ba ba kauda kai ba kuma za a yi aiki kansu
irin wannan bayanan ana ta nuna damuwa kamar yadda aka yi na wannan Niger Delta haka aka yi na magana EFCC din nan amma kuma sai aka ji shiru maganar ta dade ba a dire ba kuma har an dakatar da ko an cire wanda ya shugabanci wannan wato Ibrahim Mustafa Mago
idan kai magana cirewa Alhaji Umar Faruk Musa an cire wani ko an dakatar da wani ko kuma dauki matakai dake da nasaba da aiki kila ce a dauki ɗan sanda dake aiki gargashin EFCC a mashe su wani wuri duka waɗannan matsaloli ne waɗanda ke da nasaba ko kuma da suka samu asali daga shi wannan rahoto saboda ka magana cewa ba a yin komai ko ba a yi komai ba ta taso ba domin daga cikin abubuwan da aka yi kai kanka ka ambaci cewa an dakatar da wasu an dauki matakai makamantan waɗannan saboda haka tsarin mu'amalar aiki yana ci gaba kuma ba tsayawa yake ba kuma koce gaba an ka kai ta a dauki matakin da ya kamata a dauka ana daukar sa
kuma akwai yiwuwar cewa za a kai matakin zuwa gaban kotu dangane da wannan
ba shi ka duk matakin da ya kamata a dauka bisa yanzu aka rida ainihin na ayyada abubuwa suka zo ta suka bincike za a dauka ba wani mataki da za a tauye ma'auni a kansa na zuwa kotu ne na bincike ne na ainihin mu'amalolin da ke da nasaba da shugabanci da mulki ne kansu babu wani mataki guda wanda za a kauda kai akan shi matsayi ya tabbata
ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin kasar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ni da shi a Abuja a halin yanzu dai ƴan Najeriya sun ƙara zukuwa fiye da kowane lokaci ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a ce an dauki mataki akan wannan rahoto na Ayo Salami wanda rashin yin sa ya kai ma kwanakin da suka gabata saura kaɗan da hukumar ko rundunar ƴan sanda ta Najeriya ta ƙara Ibrahim Mustafa Magu mukami zuwa mataimakin sarfito jiran ƴan sandan ƙasar Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
wasu al'ummar Sokoto na nuna bukatar sauya dabarar maganin barayin daji a jihar fiye da rufe layukan sadarwa shugaban wata kungiya mai zaman kanta Peace and Justice Mansur Abubakar ya ce miyagun sun koma amfani da kafar sadarwa na jamhuriyar Niger don haka Abubakar ya ce hakan ya zama hanyar da miyagun ke bi wajen sadarwa tsakanin su yayin da jama'a ke rasa hanyar tuntubar jami'ai in aka ji labarin zuwan barayin
dan yanzu maganar da kaji muna yi da kai yanzu maganar da gari nake da kai ya mutane na can yanzu haka suna baro duk kauyen da ka sani wanda ita da sabon birni suna baro shi suna dawowa cikin garuruwa dan cikin isa din da sabon birni babu wani abu wanda za a iya magana a kan ne kaji program din mun kai na jami'an tsaron da an ka kashe sai da 20 da wani abu tsakanin mobile da sojoji da civil defense wagagawa wakin su an zo an kawo ta nan cikin sokoto kuma kowa ya ganta to inda muka fito kala muna fadin maganar ga ana kareta kala muna faɗin halin da muke ciki ana kareta to yanzu ga tunan ta bayyana ta hito ga hili babban masifa ita ce duk wanda yayi noma na abinci yanzu a yankin nan ba yadda ikon diba tai su a can suna diba saboda dokar da an kasa ta hana kai musu abinci da mai da sauran abubuwa to yanzu sun hana kowa diba kowanne irin kallon abinci na daji to kaga masifa ta kai inda ta kai ana cikin la haula wala quwwata a wannan yanki kamar isa da sabon birni to kaga wannan masifa kaga ga babban matsalar da akwai ita ce ta yanke wannan service an yanke service su suna da nasu service wanda suke aiki da shiya na Niger suna da nasu service wanda suke aiki da shiya dama duk abu da yanzu da an zo ya kasu da an zo an fara ya kasu jirage sun fara zuwa an fara kai sojoji abinda zai faru za su tsallake su koma cikin Niger sai zaman su to daga wannan wada ba zai yiwu ba dole sai an hada kanji da Niger saboda lokacin da munan Najeriya ake tattalin a dauki mataki sojojin mu suna tashi daga ƴan sandan mu da sauran jami'an tsaro suna tashi bisa hanyar suna ta haya ana sanar da suwa kamin su kai sun fara shiri sun fara barin Najeriya suna tsallakawa sai da tsakanin mu da Niger din ga babu nisa
wato ma mun so tambayar da za a yi ma anan ya nuna a yankin Isa da sabon birni layin sadarwa na Niger yana shigowa har wannan waje ne
eh yana shigowa akwai wasu garuruwa da su a cikin Niger kamar ma cikin Najeriya suke dan haka kuma service din su daban service din Najeriya daban yanzu duk wanda a sabon birni hatta da ba su ban dukkan su ban da hatta da su mutane akwai wadanda ka aiki da lokal Niger haka wadanda a cikin Isa akwai wasu kayuka da a can irin wajejen yan fakodin nan border ci duk su ne a bodoji gaba da suna layi biyu da su suna da Niger suna da Najeriya to yanzu su da ma ainihin tunda an kai ki service din ana ganin ayi nasarar yanke service to yanzu babban matsalar shine su ɗan bindiga suna da hanyar da suka hada suke sadar da communication tsakanin su da ƴan uwan su da waɗannan da larukan Niger dan haka su kuma jami'an tsaron mu ba su da wata hanya wanda aka sanar da su ga abin da ake ciki ko ga abin da za a yi dama mu ne mu ke sanar da su ga sunan sun taho ko ga sun shigo ko ga su tafi to yanzu babu hanya an ga hado ga hanyar tasu ta jami'an tsaro to babban matsala ita ce su kuma suna ta suna da nasu to ya za a yi kuka yaƙi wanda ya san ga kanan tahi da wanda kai baka san inda yake ba haka ba za a yi ka yaƙe shi dan haka su suna aiki da layin Niger suna sadar da zumuntarsu suna sadar da abin gansu na communication na sadarwa suna son su haɗa mutum dubu yanzu lokaci guda da layin Niger suke yi saboda su da ko wasu manya da ƙanana suna da layukansu na cikin Niger.
Akwai shawarar da ka fara bayarwa cewa sai an haɗa kai da jamhuriyar Niger kafin a samu wannan nasarar. Kana so ka ba da shawarin su ma su rufe sadarwarsu kenan ta wannan ɓangaren?
Eto har dai waɗanda ayyancin mu dan yanzu kaga irin Isa irin Jibiya mu a iyaka da Maraki wasu ƙauyuka na Maraki sun shigo cikin Isa da Jibiya kaga ai Isa in ka kula ita
Jibiya ba katsina ba
katsina ce to su ai su boda in ka kula boda Jibiya ai katsina ta Maraki ce mu kuma daga nan ne da ka shiga Isa ka shiga Bafarawa ka shiga ɗan fako sai cikin Maraki su kuma sabon birni su ne iyaka da gidan Runji da ka shiga sabon birni bodar da akwai wata karamar bodar da annan ta gidan Runji za ka hada an kai ta duk babu inda ya wuce kilomita 15 tsakanin ta da Niger da Nigeria to kaga inda aka ce nan ne su suna da nasu network wanda su har yanzu wasu mahukunta na cikin Nigeria ba su san da wagga ba cewa akwai wasu layuka waɗanda su suna sadar da zumuntarsu ta can dan suna ganin an yake service yanzu nan ne a Najeriya service zai aiki amma bai aiki ne ga shi dan Najeriya wanda annan cikin Najeriya amma duk wanda a cikin wanda a iyaka da Niger ya san yana da nashi layi wanda yake kira dama duk yawanci kasuwancin su da sauran abubuwa a cikin Niger suke yi ne dan haka suna da layukan su na Niger
ba mu labarin yaya wani hali ake ciki to in haka ne wajen fatattakar wayannan miyagun iri daga wannan yankin na Isa da Sabon Birni
to halin da ake ciki gaskiya a Zamfara labarin da muke samu daga kasan ba service akwai wanda za ka karar daga abin da ake ciki amma a Zamfara ga labarun da ke hituwa da abin da ke da abin da muke gani gaskiya kwalliya na bin kudin sabulunta amma in an kace ma shinkafi abin da yayi Isa abin da yayi Sabon Birni har yanzu ba mu da tabbacin ga wani abu wanda za mu cewa an fara in ba abin da za mu yi karawa ba cewa ana cin zarafin jami'an tsaron da ma bancin su mutane ainihin su
Mansur Abubakar shugaban wata kungiya a Sokoto muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja a jamhuriyar Niger iyaye na fafutukar shiryawa don ƴaƴansu su koma makarantu yayin da hutu ke karewa a ranar 4 ga watan nan baya ga kuncin tattalin arziki Sulaiman Mumin Barma ya yi kuma ne da wannan rahoto
teburan sayar da littattafai da kayan bukatun dalibai sun mamaye kusan galibin manyan titunan birnin Yamai a wannan lokaci na shirye-shiryen komawar dalibai kan aji bayan kammala hutu na tsawon watanni 3 mun zanta da wasu uwayen yara da ma ɗaliban da suka zo sayan irin waɗannan kayayyaki a kasuwar Chalewali ta unguwar Banfando.
Shafat kayan ikon na yara na zo sayi yanda ina ne na zo sayi ɗalibai ne na sayi ɗalla biyu wani abun da danganci liburka da kayuna da sauransu to su ne wanka zo musu sayi dai
sai kayuna mun sai yadi mun sai sakunnuka saboda yaran mu su kai wurin karatu
to alamar yake da aka
kira cewa bana babu kuɗi kuma ga sharan tare ta zo
to ya za a yi sai a hankali
tufafin ankon dalibai ko kuma uniform na daga cikin abubuwan da suka fi daukan hankali a wannan lokaci na shirye-shiryen shiga sabuwar shekarar karatu Rashida Abdullahi daliba ce a wata makarantar sakandaren Yamai
na zo ne in feti suna yin dumki saboda rantiri mai teni hijabai da jifofi da suna ake nan ga yankawa nan ga dai ɗabi ne can baya mamma ta ce a kasuwa idan ka tayi sai za ka je ga ƴan talla da ja sun sha rana irin wannan sun ji ma suna yawo da su ba a saye ba wani ma za ka ga sun yi dauda kuma bayan shi sun sa kuɗi da yawa to nan kuma in ka zo ka sai compare a lotter la le prix du marché c'est vraiment pas pareil
yanzu kenan an shirya ma rentrée a gaba ma a kuma makaranta
mun shirya insha Allah
a irin wannan lokaci da hankalin magidanta ya karkata wajen yi wa ƴaƴan su tanadin kayayyakin karatu abin na baiwa wasu ƴan kasuwa damar chabawa ko da yake a wasu wuraren an sassauta farashi sakamakon lura da halin da ake ciki a yau a nan Niger
sunana Chale Wali ina yin abu ne dan mutane ya zama mutanen da na amfana sun yi waɗanda ba amfane su yawa abin da ya shahi kayan makaranta ka dauka daga littattafai zuwa kaye kaye da big big da sakicin su da ko jikunoni da kuma tuhahin da ake dunkawa na a tai makaranta irin sutura zuwa makaranta na uniform uniform na maza da mata duka daga na pantalon da jip har na hijabi har na kayan motsa jiki saboda su ma makaranta ta shahe su
duk da yake hukumomin ilimi a nan Nishar kan ware makudan kudade a kowace shekara domin sayar littattafan da ake rarrabawa ɗaliban makarantun gwamnati shagunan littattafan karatun boko na ƙara bunƙasa a manyan biranen kasar lamarin da ake alakantawa da yawaitar makarantu masu zaman kansu Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A yau ne Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai daga tura mulkin mallakar Burtaniya. Wakilinmu a Kano, Baraka Bashir, ta dauko mana ra'ayoyin mutane kan yanda suke ganin tafiyar kasar nan a tsawon shekarun.
Tuni da 'yan Najeriya ke kokawa tare da Allah wadai ga yadda kasar ta jima da samun yancin kai, amma har yanzu tattalin arziki da harkan tsaro ke barazana da dakushewar walwalarsu. Wasu da muka zanta da su dangane da yadda suka ji da samun garu 61 da samun yancin kai a ƙasa baki daya ga kuma abinda suke cewa
daga cikin manoma akwai talakawa waɗanda suke noma sakamakon rayuwa da ta zama abubuwa na rayuwa sun yi tsada sai ya kasance su manoma sun samu sassauci daga wasu bangarori ba dai kamar talaka wanda baya noma da kuma ma'aikaci karami na gwamnati to gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya ba ma zan ce ba yabo ba fallasa ba sai dai in ce kawai babu yabo sai fallasa
ko labarin zuciya a tambaye fuska duk ka ga mu ne duk da ba haka muke ba yanda ka san ƴan gudun hijira duk yanzu a haka muke yawa tsada ce ta rayuwa talaka ba a kulawa da shi
mafi yawan al'umma dai sun fi damuwa da rashin tsaro da tattalin arziki hakan ce ta sa muka zanta da wani masani a harkar tsaro da binciken laifuka Dr. Yahuza Getso wanda shi ma yayi tsokaci
ba za mu iya cewa an ci gaba ta fuskar tsaro ba kamar yadda kuma ba za mu iya cewa ba a ci gaba ba kasar ba ta ko shekara 15 ba sai da ta kafsa yaki wanda ya nuna wato matsala ce wannan ga harkar tsaro to an ta samun kwangaba kwan baya na rashin kwanciyar hankali a tsakanin mulkin farar hula da aka yi zuwa 1979 da kuma wato dawowar gwamnatin farar hula na gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ina soja ya dan daidaita abubuwa wanda daga baya tsakanin gwamnati cin Olusegun Obasanjo 1999 kusan halin da muke ciki a yau to an ta samun kwangaba kwan baya kuli zamu iya cewa Najeriya kasa ce da take cike da rudani da kuma rashin tabbas da kuma rashin kwanciyar hankali da rashin cikakken nutsuwa dangane da matsalar tsaro
mun kuma taba hali da Farfesa Mustafa Mukhtar na tsangayen tsimi da tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano wanda ya ce a iya cewa an samu ci gaba a tattalin arziki hakan nan akwai koma baya
min koyi wata tsarafin da su kamar aiki kamar a hausa rashi kamar su kansu alƙaluman da ci gaba tattalin arziki kuma dangantakar tsakanin a Najeriya da sauran kasashe da a yanzu in muka duba su muka yi musu kuɗin goro za mu duk baya suka yi
Farfesa Mustapha Mukhtar ya ce a fannin tattalin arziki Najeriya da sauran runa a kaba Baraka Bashir muryar Amurka daga Kano a Najeriya
a karshen fa'a ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu Yau shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan kokarin da mutane suke yi wajen bada nasu gudunmawa kamar dai yadda shugabannin kasashe a duniya suka dada jaddada bukatar dake akwai ga kasashe na fito da dabarun shawo kan matsalar dumamar yanayi a taron kolin majalisar dinkin duniya da aka yi a babban birnin New York a cikin makon da ya gabata kamar yadda abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change Alawiya Babu Musa wacce ta shirya wani tattaki na musamman domin wayar da kan al'ummar jihar Kano akan matsalolin sauyin yanayi Baraka ta fara da mata tambaya game da wannan tattaki na wuni guda ga kuma abin da ta shaida mata
dama kungiyar minkin kire ta yi gaba daya akan magance matsalar dumamar yanayi da yake faruwa a yanzu kowa ya san duniya wannan matsaloli ne da suke ta faruwa wanda akai la'akari ma yanayin namu da muka sani a da kamar damuna tana da wata 4 sanyi yana da wata 4 sannan zafi yana da wata 6 amma yanzu kuma ya canja tambayar kullun da nake wa mutane yanzu kun ga muna cikin damuna amma kuma muna zafi to duka wayannan yana faruwa ne daga ayyukan da muke kai muna fitar da hayaki yana damu yanayin mu na gaba ɗaya shine yake caccanja mana yanayin to bayan wannan kuma akwai matsaloli da yawa musamman a gida motocin mu da muke amfani da shi suna fitar da wannan sinadaran da suke dada damun yanayin mu bayan motoci akwai manya-manyan masana'antu su ma zaki ga duk su ma suna daga cikin masu kawo wannan matsalolin saboda hayakin da suke fitarwa ga mu kanmu a gida girkin da muke yi duk wanda yake amfani da ice ko gawayi duka hayakin da yake fitar da shi duk yana daga cikin abin da yake dumama yanayin mu yana jawo mana matsaloli dewa su shesa sai muka ga dole sai an samu hanya da za a wayar da kan mutane na daga cewa al'amuran da muke yi su suke jawo mana duka wayannan abubuwan da muke fama da su zafin nan da yake yawa a gari lokuta da dama in zafi yawa zaka ga ana samun mayun mace-mace to duk wani wanda turanci ana cewa underlying sickness yayin yake da wata cuta to zafin yana ƙara sa cutar ta yawaita har sai kiga ana yawan samun mace-mace in zafin yayi yawa ga cututtuka yawa suna tasowa duk yanayin dumamar yanayin nan yana daga cikin abin da yake jawo cututtuka na bude ta a shekarar 2000 da 20 shekara ta daya kenan yanzu
a shekara daya na kawo yanzu banda wannan fitowa da na domin yin tattaki shin an yi wani abu na muhalli
mun shirya shuka bishiyoyi mun samu an ba mu bishiyoyi guda 5000 wani satin insha Allah za mu je mu shuka su a makarantu a asibitoci wanda da zaki ga mahotuna za mu gayyaci mutane da yawa su zo mu hada hannu a shuka bishiyoyi nan saboda kamar yadda na gaya miki babu wani hanya mafi sauki da tafi magance wannan dumamar yanayi mafi sauki irin shuka bishiyoyin nan
sai banda shuka bishiyoyi menene abin da yafi yi kito a kwariya
gaskiya ne abin da yafi ci min tu a kwariya hayawan abubuwan hawa da suke ƙara yawaita a garin nan namu na Kano kuma kowane abin hawa babu wani ka'ida da aka fitar mishi mai da wasu kasashe zaki ga suna yi cewa duk wani abin hawa da yake fitar da iskar carbon dioxide dinnan wace a cikin gases din da muke da su guda 6 da ake kira greenhouse gases da suke dumama duniyar mu shi carbon dioxide din yafi komai kawo mana cikas suna daga cikin abin da ake kira major contributors na greenhouse gases kuma suna contributing to climate change
A wani al'amari mai kama da wannan kuma, kwamishinan yanayi na jihar Kano Dr. Kabir Ibrahim Geto ya shaida wa Barakar cewa sun tashi haikan da rage raɗaɗin matsalar dumamar yanayi a jihar Kano. To, me yake nufi da hakan?
Ma'aikatar muhalli ta fara gudanar da gangami na shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya a jihar Kano. Wannan gangami da muke na wannan shekara ta 2021 mun sa masa take kawo ƙarshe na canjin yanayi da kuma ƙawata jihar Kano. Na sa ran zamu shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya a gurare daban-daban. A misali tuni mun shuka bishiyoyi guda 129 a kan wannan titin na State Road sannan kuma mun je titi na Zaria Road wanda muna so dama shekarar da ta gabata mun shuka daga tashar Kano line har zuwa gadar Ado Bayero wanda daga nan kuma gadar Ado Bayero bana mun dauka muna so mu kai har kwalejin ilimi ta Sa'ada Turini wanda haka muke so sannan kuma mun lura cewa kamar titi da ya taso daga sabuwar jami'a ta Bayero har zuwa Kabuga an aka duba gefe da gefe babu bishiyoyi ko kada to saboda haka shi ma wannan titi a ranar Asaba zamu je zamu shuka wannan bishiyoyi sannan kuma bincike ya nuna mana da kuma bayanai na masana cewa a unguwar Gama take karamar kuma Nasarawa kusan da jihar Kano ta fuko ina karancin bishiyoyi shi yasa suke cewa wannan unguwa ta fuko ina zafi a jihar Kano saboda haka cikin wannan aiki zamu dasa bishiyoyi a ciki sannan a kashi na biyu na wannan aiki da mai girma gwamnati zai kaddamar da dasa bishiyoyi a jami'ar Yusuf Minta Masudi wadda take nan kofar ruwa wanda muke sa ran zamu dasa bishiyoyi a cikin wannan jami'a akalla guda 1100 da sauran gurare kuma da muka ware kamar misali akwai masallatai akwai majami akwai makabartu da sauran gurare in Allah da zamu bi
gangamin na kwana nawa ne ba
ai gangami ne na sati biyu insha Allah
mai sauraro. Gabaki ɗaya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, aje mu da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Barka Bashir da kuma bakin namu Alawiya Baba Musa da Dr. Kabiru Ibrahim Getu, sai Solomon Abo da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman, sai can an jima da yamma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a birnin Washington DC za su shigo ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu yi lafiya.